أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين والمؤمنين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من رانا تلاتاني وانا تكي ديدي دا شاولو قواتا ربي ساني هجرة على محمد صلى الله عليه وسلم دا قرم مكزوا مدينة شكرا دوبو دير شكرا دريه دو دا أربعين دا فلو منا فاتا الله مدعو جسركي دا تدو cikin kaddarawa Allah da albarkashi Allah ya bamu ikon ci gaba da karatu muna tafsiri da saba a wannan guri a kowace ranar talata muna fatan Allah ya mana jagoranci ya bamu ikon fadin abin da yake daidai ya kuma nisantar da mu kuskure in mun yi Allah ya gafarta mana muna roƙon Ubangiji ta'ala ya bamu dace da dukkan alkhairi da ladan da ake samu na karatun alqur'ani mai girma satin da ya gabata dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara inda muka tsaya a aya ta 20 daidai yau insha Allah za mu tashi a aya ta 21 muna fatan Allah ya mana jagoranci bismillah
ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan
da muka jira darasin da suka gabata a cikin wannan sura Ubangiji subhanahu wataala ya ainihin gaya mana suwaye masu imani ya sanar da mu masu takawa ya kuma koro mana labarin waɗanda suke su ba sa ma imanin su ne kafirai ya zambillah a kisan ta mana labarin kisosin munafikai muna roƙon Ubangiji ta'ala ya tsare mu da munafurci da aikinsa yanzu Allah madaukakin sarki yake gaya mana rububiyyar shi da uluhiyya yake kuma sharhi da bayani ɗaya bayan ɗaya akan kaɗai take shi akan shine Allah shine Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane a nan gurin Ubangiji ta'ala ya kira waɗanda suke da imani da wanda ba su imani ba dan ya lura mu ya lurar da su cewa shi kaɗai ne ilahi shi kaɗai ne abin bauta da haka kuma yayi ubari da abota mai shi kada yace ubudu rabbakum kuma bauta ba ubangiji kaman ka tambaye Allah wane ne ubangiji mu sai ce alladhi khalaqakum wanda dai shine ya halice ku ka san ba wanda zaka samu ka tambaye shi waye ka face dole ne yace Allah ya halice shi wanda suke zaune da wani a kujerar jirgi sai ya tambaye shi kai kana da addini sai ce ashe bai da addini yace to waye ka sai shiru can da aka ji ba ce uwata da ubana yadda to su kun waye su
sai ya shiru ba amsa. Ko mutum bai imani da Allah ba, dole ya yarda waye halitta shi ne Ubangiji tabaraka wa ta'ala, shi ya samar da kai da babu kai. Haka shi ne Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kowa da kowa, ibudu rabbakum, ku bauta ba Ubangijinku, alladhi khalaqakum, wanda shi ne ya halicce ku, ku da kuke raye, wanda kuke jin abin da Allah madaukakin sarki yace ya faɗa muku. Baba ku da kadai ba, al walladina min qablikum, har ma waɗanda suka gabace ku, dukkan wanda ya halicce su shine Allah shi kadai. Allah yace dan kun yi bautan Allah, Allah kun tattako, tabba za ku samu takawa. Ashe idan Allah yace i, in kai kana samun karin tsoron Allah, bautar Allah tana kara takawa. Ko mun kankantar abu inda ibada ne na Allah ne shi, wallahi sai ka samu karin tsoron Ubangiji subhanahu wataala a cikin zuciya. Shi kuma an tambaye Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda ke shigar da mutane aljanna, yace abu guda biyu ne. Kamar da mafi yawan idan mutane ya gansu a wuta, abinda ke kai su ta galibi abu guda biyu ne, haka aljanna. Me ke kai mutane aljanna mafi yawa? Duk wanda ya ganshi aljanna ɗayan biyu ya yi rinjaye a kan shi. Attaqwallah wa husnul khuluq, jin tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a. Wannan abu guda biyu su ne mafi rinjayen abin da zai kai mutane aljanna. Mutum yana tsabar jin tsoron Ubangijinshi, yana ƙoƙarin kiyayewa dokokin Allah don Allah kai ya kama shi, yana yi ba Allah ɗa'a da biyayya don Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ya ba shi aljanna, yana neman kariya daga azabar Allah ta hanyar ayyukan alheri. Wannan shi ne ba ran tsoron Allah. Tsoron Allah ya sha bamban da tsoron waɗansu ababe. Duk abin duniyan nan idan an ce ka ji tsoron shi, ana so ka nisance shi ne. Amma shi kuma Allah idan aka ce ka ji tsoronsa, ana so ka ƙara kusanta shi ne. Isa da zaka sa mutum ka ce wa ka ji tsoron Allah, sai ya ce to me nayi? Aba sai kai komi ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kashi Allah ce ya
ayyuhan nabi yuttaqillah.
Allah ya ce ya kai wannan abin baiwa labari, ya kai annabi ka ji tsoron Allah. Annabi da kanshi fa. Amma ni da kai da muna tare kan ce wa ka ji tsoron Allah, sai ce to me nayi? Ai ba sai kai komi ba, idan an ce ka ji tsoron Allah, an maka wata wasiya daga cikin wasiyar da Allah ya wa mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe. Ubangiji subhanahu wataala ya ce hakikan mun yi wahayi ma'ana wasiya zuwa ga wanda sai gabace ka.
Ya ilaika wa ila alladhina min qablik wa ila alladhina min qablika.
ولقد وصينا الذين اوتوا
ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله.
انت بك منين وصيه الله akan mutanen farko da na karshe, suka ce aji tsoron Allah. Allah ya ce walaqad wasaina alladhina utul kitaba, wanda muka bai wa littafi a baya mun musu wasiya. Wa iyyakum, da kuma ku kanku suwa kenan. Mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ya mana wasiya a don taqullah, mu ji tsoron Allah. Sai ka ji tsoron Allah, abin nema ne ga dukkan wanda yake so ya rabata duniya da lahira. Kaga a nan duniya da ibada da addu'a dukkan su sharɗin su tsoron Allah ne. Ko ba gane ba, Allah bai karɓa ibada in kai sai in kana jin tsoron shi. Sannan idan ka roki Allah ya baka wani abu, to ba zai baka abin wannan ba sai in kana jin tsoron shi. Allah baya baka ilimi sai in kana jin tsoron shi. Wanda ya ce to ga hari bai jin tsoron Allah, amma kuma yana da ilimi, to zai zama to ilimi ne kuma ba mai amfani ba. Dan Allah ya ce wattaqullaha wa
yu'allimukumullah,
ku ji tsoron Allah, sannan sai Allah ya ilmantar da ku. Kenan ilimin Allah ana sa mishi karkashin me? Tsoron Allah. Allah ya ba mu labarin ƴaƴan Annabi Adam guda biyu. Wani abu ya faru tsakanin su, sai suka ce so yi ƙuri'a. Abin da ake ƙuri'a a da, ni da kai idan mun yi garrama, kowa sai ka ɗan abin da ya fi ƙarfi, ɗan abin sadaka za a ce ko? Sai mu zo mu ajiye, sai mu tafiye mu. Ko kuma mu zauna mu yi jira. Wanda Allah ya yarda da nashi, sai wuta ta zo daga sama sai ta cinye wannan nashin da ya aje, qurbanikin nashi. To ya Annabi Adam guda biyu jayya ta faru tsakanin su, sai su ta karba qurbana.
Watlu alaihim naba ibnai adama bil haqqi id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar.
Wannan kisan Allah ya sa a karantawa al'ummar annabi ne dan su gane muhimmancin tsoron Allah. Sai Allah ya ce annabi watul alaihim, karantawa mutanenka ya Rasulullah, na ba labarin ibnu Adam, ya annabi Adam guda biyu, me ya faru tsakanin su? Ya Allah ce idza taqarraba qurbadan, su guda biyu ne suka zo suka nemi kusanci da mu, inji Allah, kowanne da dan wani abin da yafi karfi na neman kusanci da Allah. Amma fa taqubila min adihima, sai muka amshi na dayan wuta ta zo daga sama ta cinye shi, kamar da malaman da su suke cewa wala me ta kabbar min al-akhir, shi kuma dai ba a karba ba, nashi yana nan yayi saura. To wannan abin sai kara bai bakin ciki da danwa, me yake yaji tsoron Allah? Sai ce mi
qala la aqtulannak, qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin.
Bai gane bakin zanan ba, sai ya ƙara tsundumuwa cikin matsala kuwa, sai ta wallahi sai na kashe ka. Shi da ba karɓi nashin ba, baƙin ciki ya same shi da damuwa, sai yake ce kuma zai kashe wanda Allah ya karɓi nashin. La'aqtulannak, wallahi zan kashe ka. To shi dan uwan sai yake mishi wasiya, yace kai abinda baka gane ba, baka jin tsoron Allah ne. Shi kuma Allah bai karɓar ibada sai in mutum yana jin tsoron Allah. Innama yataqabbalallahu min al-muttaqin, ubangiji yana karɓar addu'a ne, yana karɓar ibada dai daga wanda suke jin tsoron Allah. Ashe wanda ba su tsoron Allah ba, ya ibada su take, Allah bai karɓawa. Fasara magana kenan, innama yataqabbalallahu min al-muttaqin, Allah yana karɓar ibada daga wanda ya ji tsoron shi ne. Amma kuma bai tsaya nan gurin, sai ya ƙara mishi wa'azi, yace mi la'in basatta ilayya yadaka,
basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak,
yace wallahi da zaka dauki hannu ka dauki makami ina kallon ka, ka daga wannan makamin dan ka kashe ni. Ma ana bi basitin yadiya ilayka, ni kuma zan iya daukan makami in nufe ka da shi ba, dan in kashe ka. Amma ba dai ina jin tsoron ka ba.
Inni akhafu Allah rabbal alamin,
saboda ina jin tsoron Allah wanda yake mahalicin talakai. Kaga ya bayyana kenan shi radami, ya da tsoron Allah akan dan uwan shi. Shi ya ce zai kashe shi, ya masa wa'azi yace ai dan baka tsoron Allah ne, shi sa Allah bai karba ba. Duk da haka yanzu in ka dauki makami za ka kashe ni, wallahi zan tsaya kawai, ni ba da ya dauka makami dan in kashe ka, dan ni ina jin tsoron Allah. Amma kanka ce kuma fa, tunda ka ji wannan kisa, yanzu in kaga wani yazo zai kashe ka, kai ma bari ka kyale shi kashe ka, a'a ba haka take nihi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahidun, wanda aka kashe shi a saboda dukiyar shi yayi shahada, kai ma in ka kashe wancan ka kashe banza ne. In mutum yazo tarda ka irin yakwar takwar da ake cewa ko ba su tare ka haya, shi yana da bindiga, kai ma da taka to kanka tsaya ka kashe ka. In ya kashe ka kai shahada, amma kanka bari ya kashe ka, kai ma zaka iya kashe shi, ko yan tashi tashi za su dira ma gida, kai ma kana da zaka bin daga tokalabe kawai, kafin ya gyara tashi ka gyara shi. In ko ya kashe ka kai shahada, haka abinda musulunci ya karantar da mu kenan. Amma haka nan kawai ka tarwa bakatul shiri aka ce kulluhum finnar, haka dai kawai fada dai tsakanin kai da dan uwanka musulmi, shi da bindiga kai da bindiga, shi da takobi kai da takobi, shi da bashi kai da bashi, shi da wuka kai da wuka, irin fadan lega da suke a abin ko a fada. Wani yace to wannan ba shi ba, kuma wannan da kai da shi duka ba dai Allah zai kai kuta. Sahabbai suka ce ya Rasulullah, mun san qatil ma bala maqtul, wanda ya kisa mun san ya lahi, to shi kuma wanda aka kashe me yasa za a kai shi wuta? Sai yace a innahu kana harisul alaqatul sahibihi, shi ya dauri aniyar kashe dan uwan shi ne, wannan niyyar da ta sa yana da ita a cikin zuciya a kashe shi ta, shi ne ya sa shi ma za a kai shi wuta. Wanda haka Allah ya tsare mu. Inna ma ya taqabbalallahu min al-muttaqin, Allah yana karɓar daga mai jin tsoron Allah. Shi yasa takawa shi ne hanyar da ɗan adam zai samu tsira a duniya da kuma tsira a lahira. Idan ka shiga cikin damuwa, wani al'amari ya tsoke maka, ka rasa yadda za ka yi, ka koma ka gyara da Allah, ka ji tsoron Allah. Domin Allah ya ce man yattaqillaha ja'al lahu,
wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja,
ubangiji ta'ala ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya kawo mishi mafita. Wani abu ne ka rasa yadda za ka yi, to matakin farko nemi yadda za ka sasanta da ubangijinka tako a wannan lokacin, ka ji tsoron Allah, ma'ana ka kiyaye dokokin Allah, ubangiji subhanahu wata'ala sai ya kawo maka mafita, har ma ya kawo maka mi arziki ta inda ba ka tsammani.
Wa yarzuquhu min haythu la
yahtasib, ai za wuce gurin malam, Allah sai ya arzuta ka ta inda baka tsammani. Sannan sai Allah ya ce man yattaqillaha ja'al lahu min amrihi
wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Ubangiji ta lata duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya mishi sauki cikin al'amuransa. Idan kana so a rayuwarka komai ya zama a saukake, to ka ji tsoron Allah, wallahi sai kominka ya zamanto a cikin sauki. Duk al'amarin da zai zamanto bai tsanani ga wasu, kai in ka ji tsoron Allah sai ya zama maka me, sai ya zama maka abu ne mai sauki. To al'amarin da ya shafi tsoron Allah, ‘yan uwa, a cikin Alkur'ani mai girma fallarsa tana da yawa. Shi yasa Allah ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ibudu rabbakum allazi khalaqakum, ku ji tsoron Ubangijin da ya halicce ku, ya halicci waɗanda suka gabace ku, idan kun bauta masa la'allakum mi la'allakum tattaquna, la'alla za ku samu jin tsoron Allah, za ku samu takawa. Ashe wajibi ne duk wata hanya da ɗan adam zai samu jin tsoron Allah ya bita. Hanya ɗaya ɗaya ce bautar Ubangiji subhanahu wata'ala a yanda Allah ya shari'anta a bauta masa. Ya Allah ka tabbatar da gadagan mu akan bautar ka. Sai Allah ya ce alladhi
alladhi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi
a duk lokacin da Allah ya ja hankalin al'umma akan aji tsoron shi, to sai ya nuna mana waɗansu ni'ima daga cikin ni'imominsa masu tari yawa, wanda waɗannan ni'imomin kaɗai sun cancanci a gode masa kuma a bauta masa irin yanda ya yi umarni da bautar. A bisa karantarwar manzannin da ya aiko, Allah maɗaukakin sarki ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan, Ubangiji ta'ala shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ga ta nan shimfiɗa. Duk wani abin da za ka gudanar a rayuwarka, to za ka yi shi ne akan doron ƙasa. Ba inda za ka je a matsayinka na ɗan adam ka rayu inda baya da alaƙa doron ƙasa, ko akwai wurin. Idan ka samu mutum a cikin teku yana cikin ɗanɗare, in ya hau jirgin ruwa, addu'a yake mi, Allah dai ya sa a sauka lafiya, kar a tukar da wata mahaukaciyar guguwa ko igiyar ruwa a samu matsala. Haka a lokacin da ɗan adam ya hau jirgin sama, ya san yanzu bai da alaƙa da ƙasa, sai mi. Shi yasa da lokacin da na hau jirgi na ga irin waɗanda suke ba da darasin, na ce to idan an samu matsala dai ga wani abu nan ƙasa da kai ka ɗago, sai ga kawai wanda ya kamata a musu dariya. To da Allah kai daga sama an ce an samu matsala, dan ka fita ta wannan kofar ba idan ka za a ce wanda suke nan ga ta yadda za su fita, wanda suke nan su yi nan a nan ƙasar ka, in ka janyo a kona abu in ka busa zai yi kaza, haba ma nan a yi addu'a kawai. Wallahi duk wanda ya hau jirgi kawai ya yi addu'a. Addu'a da manzo Allah ya karantar da mu, Ubangiji ta'ala da kanshi ya ce duk lokacin da ka hau wani abu daga cikin abin hawa, to ka tuna da shi ya hore maka wannan abin, wata qulu subhanallazi sakara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin, ka karanta wannan addu'a kawai ka yi abin da manzo Allah ya ce. Amma wallahi wannan dabarun ba sa fita, sanin za a yi hatsarin jirgin sama, ai yan kadan daga cikin mutanen za su tsira, ba su ji wannan karatun ba ne, sun ji shi da an gane ma kawai, da sai a ce to kowa ya zuka shikenan, kawai shikenan a shiga harka. Amma dan wani ku da kuke nan ku fita ta nan, wanda suke nan ga kowanne za su fita, ga wani abu wanda in ka sashi za ka shaƙi iska, kai wallahi dai duk wani sinadari ne ba an samu kiyayewar Allah. Allah maɗaukakin sarki ya tsare matafiya na sama da na ƙasa. To shine Ubangiji ta'ala yake nuna mana ni'imar da ya mana ta shimfiɗa mana ƙasa, wanda akan ta ne muke rayuwa, akan ta muke kasuwanci, akan ta muke noma, akan ta muke kiwo, akan ta muke duk wani al'amarin da ya shafi yau da kullum na rayuwar ta duniya. Hatta aljanna a wannan doron ƙasa ne zaka neme ta, dan ba ta sai ka je cikin ruwa zaka yi sallah karba ba, ko an ce haka nan, ba ta sai ka hau sama ba ko ka je duniyar wata, a can gurin ne zaka yi wani abu zaka samu lada, a nan doron ƙasan ne. Abin da ake so da kai ma kai Allah ka je goshin ka ƙasa ka roki Allah da abin da kake so zai karba maka, kai sujada ga Ubangiji subhanahu wataala. Ya ake sujada ka kai goshin ka ƙasa, to Allah ya ce daga cikin neman mishi shine ya shimfiɗa mana ƙasa. Duk duniya nan ka tambayewa shimfiɗa ƙasa wa za a ce, dole ne a rada Allah ne. Duk da ka san a yanzu idan ka diba ta fuskar rububiyya, hatta waɗanda suke kafirai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun dan fi waɗansu sanin girman Allah. Yanzu wanda yake ganin duk duniya nan wani yanayi ne ya yi ta, duk da ka tambaye shi waye yanayin ba amsa. Ai kaga ba ɗaya yake da wanda in an tambaye su man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah ba, mushrike sun yi jayayya da cewa Allah shi kadai ne shi kadai za a wabuta amma da an tambaye su wahala ta sabai da sai ce Allah ne ba sai da akwai wani mai halitta sama da ƙasa ba in ba Allah ba man nazala minas samai ma la yaqulu Allah wa yake saukar daga sama ruwa sai ce Allah ne amma wannan sai karanta falsafa da kyau sai a wannan shi ruwan sama ayi yanayi ne idan dumama yanayi take dumama ruwan nan dake ƙasa da sai yayi sama zafi yayi zafi sai dawo ƙasa idan ana so a gwada maka ma sai a daura tukunya a cika ta da ruwa a rufe da ta tafi aka daga sai ga wannan murfin ruwa na da so yana da ta duka gani to haka ne ruwan sama yake a gani in baka da hankali suka ce sai bre haka sai bra amma dole kai race wa Allah shi ne yake saukar ruwa daga sama shi ya faɗa cikin tafi shi ke saukar da ruwa daga sama in ya ga dama sai a rebel a ƙasa shekara guda ba ruwa kun ba wanda yake saukar da ruwa ba ma iya samun wata kasa mai gudunmuwa da za ta zo in Allah bai mana ruwa ba ta zo kwasawa a teku tana yi har mu yi shimka ta yi ta ci gaba da ba da ruwa ko za ta iya ai akwai kasashe masu tattalin arziki ko ba su ba da gudunmuwa to ko su idan Allah ya kyale bai yi ruwa ba to akwai matsala yasa Allah ce wajalla mala ba'i kulli shay'in hayy da ruwa ne komai ke rayuwa in ba ruwa to akwai matsala shi yasa sai bar wannan aikin a hannun shi ba kowa ke iya yi ba bai damka kowa ba shine anzala minas samai ma yake saukar ruwa daga sama ba wani wanda ke saukar ruwa daga sama sai ubangiji subhanahu wataala bayan ya shimfi da ƙasa sannan yake saukar mana ruwa daga sama idan ya saukar da ruwan fa akhara da bihi minas samarat sannan fitar da duk wani tsiro da zai fito daga ƙarƙashin ƙasa ya amfani mutane nan ma Allah bai danka wannan iko a gurin kowa ba shi kadai yake yi akwai abin mamaki mallan cikin lamarin Allah da za a barke da dabara ga kasar an ba kayar da a yi maka ruwan sama a ce amma lamarin fito da wannan shimkar da za ka yi to wannan an barka ka yi dabara ka kaga da an sha wahala kaga in ka shimka gero sai ka tsaya kaga hanci ya kalli sama ko dan yayi kasa ba ma ke kasa fitowa haka in ka shimka wake dole ka tsaya ka jujjuya shi hancin sai ya kalli sama ko ya kuce gani a hankali ne in ana so ya tsiro amma kai zaka rama shimka kawai dauka zaka kai ka watsa kawai ka taka kai gaba wanne ya kalli daidai wanne ya kasa ba ruwanka ubangiji ta Allah shi zai daidaita shi ya kallo sama da kuma ya tsoro ya sama inda an ce kai zaka yi in ka shimka hatsi to wanda ya kalli kasa ai kasa zai gaba kasa zai tsara ko ya ne to haka ce sai ka tsaya kare da ta sa rafi tukwa gai gaba aka haka ka shimke gurin ka za a sha wahala ko to ba haka ba yanzu an daidaita maka ma an juya shi ko wanda ya kalli sama to al'amarin da za a matsa su su yi laushi su dumama su tsirokin nan a ce kai zaka janyo tsiran ya fito waje a ga na'urar da zaka so ta maka wannan aikin gaskiya zaka sha wahala za ta yi kudin gaske in ma akwai ta ma shi yasa kaga yadda muka shiga ba ba mu iya kera wani abu da za a iya ci dan adam zai ci a cikin shi ba sai dai in mun dauko wannan nan Allah dai da ke fitowa daga ƙasa kamar yadda ake robobi ayi kaza sai mu gano wani yanayin za mu tsara sinadarin abinci wanda ba bai daga cikin wannan wanda ya tsiro daga ƙasa zai yi akwai ƙasar ta samu wani har yanzu babu shi Allah zai fito da tsira kuma kana kallon tsira baka gane da yake girma idan ka shimka zai ka je ka sa ta gaba ba za a ga yadda take ƙara gaba ba ko za a gani tun kana ganin ta ƙasa ta rika sama har sai ta kai ma ta fi ka tsayi ba ga yadda take girma ba a fito da kan idan hatsi ne ko masara ne baka ga lokacin da ake saka ƙwayoyin a jikin inda zaka sa ido wallahi har zai fito ya girman yayi ƙwayoyin nan baka ga lokacin da aka sa diyan ba baka lokacin da aka kara mai tsawo aka kara mai gaba ba kai ka san wannan aiki akwai mai yin shi dole ka yarda cewa akwai Allah shi kadai yake irin wannan aikin ba wani wanda zai iya wannan aikin sai ubangiji subhanahu wataala
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
ubangiji ta Allah yake ce yunbitu lakum zara shine yake fito muku da zara abinda yake rihi zara da abinda yake shimka ya fito irin su masara gero dawa shinkafa alkama da sauransu da yake a wata lokaci suna amfani da zaitun wani ya ce zaitun ba shi bai san shi ba sai dai daga ganin shi kila a shago ana ta wani olive ne ko man shi ne to su suna amfani da zaitun din sai Allah ya sanya musu a cikin labarin da yake ba su yin bitu lakum bi zar'a wa zaituna yana fito muku da zaitun wa nakhila yana fito muku da dabinai masu neman dabinai sun tawana wal alaba da inibi sai ya ce kai wa min kulli samarat da dukkan tsuran da ka sani ana noma shi a bayan kasa Allah ke fito da shi ba wanda yake da iko ya fito da tsare a bayan kasa sai Ubangiji subhanahu wataala kun ba zai ba ko ina sai akan kasar ko waɗansu kasashen da suke da karancin gurin noma suka yi dubara su yi gada akan ruwa kamar su Japan su je su dauko kasa wanda take ta Allah da ya halitta ba da suka yi ba su zo su budgeta a gurin ta ko su yi shifka kuma su samu abinci a gurin ba wata dubarar da za su yi dole sai sun yi amfani da wannan kasar da Allah ya ce a cikin ta yake fito da zuri ba su da wata dubara su ba sa je su watsa a cikin teku ba shifka ta yi ba sa kawo wata leda su shimfiɗa ko wani tamfol ba yayi dole su yi gada wanda za ta iya ɗaukar ƙasa tunda Allah ya ce yana fito tsirrai daga cikin ƙasa sai su je wani guri su kwaso ƙasar su zo su baje a gurin kuma su yi shifkar sannan a lokacin ta ko su samu wannan abin da suka shifka yi saboda Allah ya ce shi kaɗai yake yi abin kuma ga da abin da yake yi sarki ya tabbata ga Allah to duka waɗannan ababe ne wanda suke nuna ƙudurar Ubangiji subhanahu wataala wanda ya kamata kowa ya yarda da shi da wanda ya imani da wanda ma bai imani shi yasa aya ta ce ya ayyuhan nas ya ku mutane shi ya shimfiɗa mawa ƙasa shi yake saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarat yake fito muku da ayyan itace rizqan lakum wanda arziki ne a gare ku shi yasa malamai suka ce duk inda Allah ya magana arziki a cikin alqur'ani za ga ya ambata abubuwa guda biyu noma da kiwo duk kasar da take da karamcin noma ko karamcin kiwo to wannan kasar za ta fi kowace kasar talauci a duniya da zaka zo ka yi lissafi irin kudadenmu da ke fitowa ta hanyar abinci wanda suke zuwa kasashen waje wallahi suna da yawan gaske sama da wanda suke fita ta hanyar waɗansu abubuwa na rayuwa ashe da za a ce mun fi ƙarfin abincin da muke ci wannan kudaden an dauka idan za a ke su ba sa fita ko da za su yawo ne a cikin ƙasar mu haka yanzu wata an yi mutu in ka dauki salon so kake ga soyayyen shinkafa galibi ba ya ga sauku bace kana so ka sayo fulawa ba na aka rumu alkama da aka yi ta ba kana so ka sayo macaron ba na aka yi shi ba kana so ka sayo kuskus shahab duk abin da ka sayo na abinci galibi na waje ne shi yasa ashe dole kasar tattalin arzikin ta kullun ya zamanto yana rauni saboda arzikin ana fida shi waje ne mu tattara kuɗi a je a kawo abinci mu saya mu cinye mu je mu haudu shi mu zubar shi kenan Allah kuɗin ya tafi wurin wasu alhali ita za a ce za a yi kokarin duk abin da ake amfani da shi a kasar a noma shi a kasar sai ka tattalin arziki yana yawo a cikin kasar ne shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce rizqan lakum arziki a gare ku alhamdulillah ma Allah ya mana baiwa ta bangaren kiwo ba mu da buƙatar kawa nama daga waje kamar sauran kasashe suke inda za a ce yanda ake kawo abinci daga waje abubuwan na dabbobi nama duk da har yanzu ma bangaren abin da shafi waɗansu madara da sauransu dole sai an ka ta wajen ko da ma dai ba ta dabbobin ba ce ba sai an ka da za a ce ai kokarin haɓaka kiwon da ake a cikin ƙasar nan ya zama to mun wadatu da duk sauran waɗansu abubuwa da riba ta kiwo to da akwai ƙarin ci gaba amma yanzu ba alhamdulillah sauran ƙasashe in ka je ga an ce maka wato wannan makiyayi ne to ba talaka bane sai mai hali yake kiwo sauran yana daga cikin wani nau'i na arziki amma muna talaka amma suke kiwo ko a sauran ƙasashe a jikin takardar mutum ga an rubuta wannan manomi ne babban mutum ne saboda talaka baya da wata ina ma ya ga yanzu zai mallaki ma gurin noma amma mu a ƙasar mu ga an rubuta manomi ne a jikin kanta kinka kai ne wa an samu matsala ga gani an samu matsala me yasa saboda mi ba bai wa noman ne muhimmanci ba galibi wanda suke yin shi suna yin shi ne kawai na gado wala da za a ce ai amfani da zamani irin yanda kasashen duniya suke yanda Allah ya hore mana ruwa a kasar da heli na noma da na kiwo wallahi magana talauci he dai mu ji shi a wani guri da ba babbar matsalar masu kudin mu basu gane wannan ba haka ba hukunta shi kuma na mantala kada ban kawai yana yi ne dan gado ke wata shida yana yi abincin zai samu baya kai shi wata uku ba haka muke ba da za ta mai hannu da shinu ne zai dage ya zuba dukiyar shi ya nemi gurare na kirki a kataki a yi aikin da ya dace sai ga abin zai samu zai ciyar da mutane da yawa ne amma da man talaka shi ba ya iya ciyar da kanshi ba balle har ya ci da wani galibi illa dai dan abin da ba a rasa bakin gurgudo cikin goma sai ka samu biyu ko uku sun fi karfin abincin sauran kawai sun yi ne dan gado suna jira faɗi ma kuma Allah ya kaisa wani mutum ya zo daga wata ƙasa sai ga mutane a tare a wani guri suna zaune suna hira anan fa sai yake tambaya wannan me suke ne ta jira da suke kawai babu aikin yi suna jira kuma a yi noma da a yi ruwa su yi noma yace to in ba yi ruwan ba fa wasu abin da yake ba shi mamaki ya su dogara da sai wannan noman ne kadai aikin su in ka dai kauka za ka mutane ba su da aikin yi sai noma kawai daga bana sai bari ce to in ba a yi ruwan noma ba kuma ya za su yi shi na ganin gaskiya wanda sun kama mi sun kama rababbiyar gada ya kamata a ce noman suna yin shi da rani ma to talaka yana zai yi noman rani yana da gurin da za a mai furashi bai da shi bai da kayan aiki Allah dai ya taimaka mana alayi halin Allah yana mana ishara waɗannan ababen in har akwai su akwai ƙasa muna da ita ko ba mu da Allah na tabbatar da ruwa daga sama mu a ƙasan ba a koron ko da ba yana sama ba in an tono shi akwai Allah na fito da tsire daga ƙarƙashin ƙasa ƙasar mu da abin da ka shifka yana yi ko ba yayi da abin da ka shifka yana yi to Allah ya ce wannan arziki ne a gare ku wannan babban arziki ne Allah ya ce fala taj'alullahi andada to Allah da ya buku wannan ni'imomin ku yi hankali kada ku rika sanya mai kishiya duk abin da zaku wanda ke da alaka da shi ku kada ta shi kada ku yi tarayya da Allah da kuma wata halitta sa daban Allah na kirma akan tauhidi bayan ya karantar da mu ni'imomi masu tarin yawa fala taj'alullahi andada kada ku rika sanya Allah kishiya wa antum ta'lamun alhali kun san shi kada yake yin wannan bai yi tarayya da kowa ba yanda bai yi tarayya da kowa wajen halitta kasa da kuma sauka muku ruwa daga sama shi yake fita muku da tsirai da suke aihuwar abincin da kuke amfani da shi ku sayar ku ci ku yi waɗansu buƙatunku to wannan da ke muku wannan shi kadai idan kun tashi bauta shi kadai da ku bauta ba ku haɗa shi da wani wannan shi ne abin da aya take kira maka sai Allah madaukakin sarki ya ce
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya tabbatar mana da uluhiyyar shi da rububiyya sai yake tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a wannan aya ta gaba domin kafirai a wannan lokacin suna musu wasu sun ce am yaquluna taqawwala kawai maganganu ne yake yi ba wani wanda ya aiko shi wasu ma sun ce asadirul awwali da tatabaha fayyatu mala alaihi bukratan wasila tatsinni ya ce yake zuwa ya saurara a gurin mutanen da sai ya zo sai ya da bare ce na karanta wasu ma suka ce launa sha'u la kunna misl haza ai irin abin da ke fada shi Muhammad kin in mun sun ma za mu yi fadin haka basu yarda da cewa manzo ne Allah ya aiko ba basu yarda da abin da yake karanta musu alqur'ani wahayi ne daga Allah ba suna ƙaryata manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kuma ƙaryata alqur'anin da yazo da shi to wannan ayar sai Allah ya kalubalance su da ma ire-irenta da yawa a cikin alqur'ani a surorin da suke cikin makkiya da wannan surar da suke cikin madaniya Allah madaukakin sarki ya kalubalance su akan irin wannan tunani irin nasu yace wayan kuntum fi rabbi mimma nazzalna ala abdina idan kuna cikin kokonto da shakka akan abin da muka saukar ga bawan mu shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sai manzo Allah yake cewa a kira shi da matsayin abd bawa abdullahi sunan da manzo Allah ya fito a kira shi da shi shine a kira shi da bawan Allah ko kuma a ce rasulullah ma'aikin Allah ko kuma a ce nabiyullah annabin Allah shi yasa Allah yakan kira shi da abu wa in kuntum fi rabbin idan kuna kokonto mimma nazzalna akan abin da muka saukar ala abdina akan bawan mu shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fatu bi surati min muslihi kuma ku je ku taru ku hadu ku tare masu ilimi da masana luga da masana harufa da masu kereke masana magana da wani so kware akan waƙe-waƙe abinda ake so fatu bi suratin min muslihi ku zo da sura kwara daya irin surorin da shi yake saukarwa irin surorin da yake karanta muku kuma ku zo da wata sura kwara daya ku karanta amma kaga muslimatul kaza sai da ya tsara surar shi alfilu malfilu yata shi ma wai annabi ne Allah ya aiko shi manzanci Allah ya raba shi biyu daya shi aka ba daya na Muhammadu ya karanta wata sura shi wai giwa mine ne giwa giwa tana dogon wutsiya kadi fa yo kai ba ba zaki wannan ba saboda shakiyanci irin nashi ya kirkira wata sura wanda da kaji ta ba abin dariya ba ta ba da wata fa'ida da mun karanta to Allah ya ce fatu bi suratul mumsilihi ku hadu kuma ku tattaro sai ku tsara wata irin sura kwara daya daga cikin irin surorin da manzon Allah yake karantawa da kaji waɗannan surorin da Annabi yake karanta ka san daga Allah suke yanda Allah ya tsara su kaji salam magana usulubun magana wata ayar ko wata surar za a diba ta rika tashi daga cikin tsari iri ɗaya ta kare da iri ɗaya dauki suratul shams wa shamsi wa dhahaha wal qamari idza talaha halka sai ha ha ta kare wata sura kuma ta fara da wawu haka za a yi tai ko kuma a kashi da zai karewa da ra tabarakal ladzi nazala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira halka sai kaje ana ra ra duk wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala saboda mi ya saukar da littafin littafi ne mai hikima kuma wannan kalubalen da Allah ya musu su sun san ba sa iyawa Allah ce to wada wucin hada ku je ku nemo gumakan ku su taimaka muku ashwada shine abokan tarayya ga Allah wanda suke min duna la kuma da bayan Allah in kuntum sadiqin in kun zamanto masu gaskiya ku je ku tattaru ku hado sura kwara daya ku rika karantawa ana ji a wani gurin ma Allah ce kul fatu bi kitabim indillahi ku zo da wani littafi a suka ce kace musu su zo da wani littafi wanda yake ba wanda yazo daga Allah ba kaga ubangiji subhanahu wataala ya nuna ba za su iya ba a wani gurin ce kul lanin tamatul insu wal jinna ala ayati musu da hadal qur'an
jama'atil insu wal jinna ala an ya'tu bi mithli hadal qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd
ubangiji ta'ala ce kaga ya musu lanin tamatul insu wal jinna da ce ma al jannu ba mutane kade ba har ma aljannin duniya ka san aljannin shi yake yin abu da mamaki go zai yi abin da zai baka mamaki aljani to duk yanda yake da hadari banci su ma a tattaro su Allah ya ce ka gaya musu la in ijtama'atul insu wal jinni ala an yatu musli hadal qur'an aljannin duniya da mutanen duniya su hadu akan su zo da wani kwatankwacin wannan alqur'anin Allah ya ce la yatu musli wallahi ba sa iya kama musallam alqur'ani walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da wani bangaren mutane da bangaren aljanu za su rinsu suka taimakon juna a rika ba juna shawara da ra'ayyuka da taimakon kalmomi da tsare-tsare la ya tuna bi musli har abadan ba za su iya kawo kutankucin alqur'ani ba ai Allah mun gode maka babu alqur'ani amin shi kana littafin da zaka karanta shi ko wani harafi a baka lada duk da bane sai gabata ba haka bane shi kadai ne littafin da karatun shi ibada ne a Taurat da Injila an saukar da su ga annabawa amma su dan ayi wa'azi kawai amma mu an saukar da shi ne dan a karanta a matsayin ibada kuma daga cikin imani da shi karanta shi da zaran maka karanta alqur'ani to akwai ragekken imani ga alqur'ani a gare ka dole ne ka rika karanta alqur'ani mai girma a matsayin ka na musulmi da zaran maka karatun alqur'ani to akwai karamcin imaninka zuwa ga alqur'ani mai girma duk harafi guda lada goma shi kadan littafin da idan kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki da tashin hankali ba zo zaka ka sha sigari ba ko ka sha shisha ko ka sha wiwi a dauko littafin Allah ka karanta wallahi zaka ji damuwa nan Allah ya kawo maka da ita saboda littafi ne mai haske kitabu nurul aziz littafi ne wanda idza kunta fi hammin wa gamman wa kurbatan idan kana cikin damuwa da bakin ciki da tashi hankali faqra'u kitaballah ka karanta littafin Allah yunjiki min hamma zai tsiratar da kai daga duk wani damuwa sai ka kawo ta tabi shi kada yake da wannan baiwar amma wallahi idan ka je ka sa wata waka sai ka kare jin waka ka ji bakin ciki ya karu dan ka je ka sha wata wiwi dan wai damuwa ta dame ka ka ce wai kai ka sha su bari ka je ka sha su gara hankalin ka ya kwanta wallahi sai ka gama shan ka ji wani bakin ciki ya karu zuciya ta kara baki dan ka je ka sha shisha wai kai dan ka samu kanka cikin bakin ciki da tashi hankali wallahi kana gaba bakin cikin karuwa zai ka sale ga sana da abuwa na shaye shaye iri iri su sun sani akwai wanda in mutun sha sai ga zuwa mutane kawai mahaukata shi kadai ke da hankali akwai wanda in sha zai zo dame ku da surutu sai dai kowa ya shiru a saurare shi akwai kuma wanda in an sha sai dai ayi shiru ba magana tana da rusunan ta musamman ko me ake cewa ita kawai shiru ne baka iya magana akwai wanda kuma in mutun ya sha yana tafiya sai ladabi in ya tarra tumaki ma sai ya tsugunna ce ina wurin ku saboda tsaban ladabi duk wannan wurin suna ganin wai dan su gusar da damuwa da tashin hankalin da suke ciki ne gara ma su yi amfani da wannan wannan kuma kuna rage kanku ne kuna gusar da hankalinku a duk lokacin da mutum ya sha kayan maye ya ƙara rage darajar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi saboda dan adam ana so ya zama to mai ilimi mai hankali kayan maye bai sa hankali bai sa kuma ilimi zai rage maka ilimi ya taushe maka basira magana hankali kuma da babu ya bugar da shi ya Allah ka tabbatar daga mu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kalubalanci mutanen duniya aljannu da mutane idan sun taru akan su zo da wani kwatankwacin wannan alqur'anin la ya tunu bi muslimi ba za su iya kai kwatankwacin shi ba walau kana ba'dhu li ba'dhin zahira ko da sashi zai taimaki sashi a wani gurin Allah ta amiya kullu naftara
qul fa'tu bi naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin
Allah yace amiya kullu naftara kuka suna cewa wai kirkira yayi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi yake wa kanshi fada ba Allah yake shiga mishi me yake ya kare kanshi Allah ya ce am yaqulu naftara mun ji suna ce ma wai kirkira kai to ku ga ya musu fatu bi ashri suwar musli su ma su je su taru su diba wadansu kananan surori da an ce su ka sura yace kaman sura ayar da nufin bakara ko yawa gare ta to akwai suwarin kananan sura irin su suratul nasr irin su suratul ikhlas irin su suratul asr su je su diba ire-iren su guda goma bi ashri suwar musli su ka surori yan kanana guda goma su je masu tattaro wanda suke gumaka ne suna bauta musu kuma da bayan Allah duk wanda za su yi in sun kasance masu gaskiya a wani gurin Allah ya ce ba kana hadal qur'ana an yaftara
wa ma kana hadal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in
Allah ya ce ba kana hadal qur'ana an yaftara min dunillah ai wannan alqur'anin bai kasance bai zama abin da za a ce wanda ba Allah ba ya kirkire shi ba zai taba yiwuwa ba walakin tasdiqal ladhi bayna yadayhi sai dai shi alqur'ani ya gaskanta abin da yazo gabanin shi na cikin at-tawrat da injila wa tafsilal kitab la rayba fi kuma yayi falla falla yayi bayanai akan abin da ke cikin shi kuma duk abin da ke cikin shi babu kokonto daga ubangijin talakai ne irin waɗannan ayoyin ƴan uwa suna da yawa a cikin alqur'ani wanda Allah ya kalubalance su ya tabbatar da manzancin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka gaya manzon Allah ba shi yake kare kanshi ba yanzu ka ɗauki annabi Musa alaihi salam da shi da Fir'aun ai an babata babatawa ta yi zahi Fir'aun sai ya ɗauki muguwar magana ya danƙulawa annabi Musa shi ba don Musa ya raba Allah ma zai yi tana cikin surtul Isra'i
أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قدورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا
lokacin da annabi Musa ya zo aka fafata da Fir'aun da ya ga ba mafita ta ai ka inni la zunaka ya Musa masahura wallahi Musa ina zaton kai dai wani mutum ne wanda ya kware da dabo kai na ga kawai tsaf wato matsafi ne kai ko kuma mutum ne wanda asirce shi kaga annabi Musa sallallahu alaihi wasallam bai kare shi ba shi ma sai ce mai lakada
alimta alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira wa inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura
alai musa shi ma sai rama yace lakada alimta ma anzala haula wallahi ka san ba wanda ya saukar da wannan illa wanda ya halitta samme bakwai da kasa bakwai yace inni la adhunnuka ya fir'aunu mathbura ne ni da zunaka ya fir'auna lalle ina tsammani kai fir'auna halakkake ne kage yara ma ko shi ya ce mishi masahura shi ko ya ce mishi mai masahura halakkake kage haka duk sauran annaba za ka kalla annabi shu'aib haka mutane da suka ce za ka zamanto mutumin kirki a cikin mu in ba dan ka za ka zaba sai ga mishi magana shi ma ya ga mishi haka duka sauran annaba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ga mana shine yafi kowa kyakkyawan nabiya duk lokacin za a ga mashi fakar magana Allah madaukakin sarki shi yake kare shi suka ce shi ba manzo bane Allah ya saukar da yasin wal qur'anul hakim innaka la minal mursalin Allah ya ce wallahi sai da rantsuwa kai kana daga cikin manzo Allah sai da rantsuwa suka ce mi mahaukaci ne masihirci ne Allah madaukakin sarki yace a wa ma sahibukum bi majnun wannan abokinku da yake tare da ku ya kusa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai bai zaman to ba hukaci ba suka ce a waka ce yake kaza 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 Allah madaukakin sarki a yace a wallahi bi kauli shahid wallahi bi kauli kahin zancan shi ba irin da boka yi bane ba zance bane irin da ba ko ina Allah da kansa yake wanke shi ira da amince ya kara tabbata ga annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahi idan kana karanta alqur'ani in dai kana karanta da basira dole ne ka ji kana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani makamancin shi idan kaga har kana jira sai shekara ta zo ku kaunaci annabi to ina ga baka karanta alqur'ani ne sai shekara ta yi ka tuna da annabi ka yabe shi kawai a wannan lokacin ka kare sai bari a baka karanta alqur'ani in kana karanta alqur'ani kullun za ka kana kaunar annabi Muhammad alaihi salatu wassalam saboda mai Allah madaukakin sarki yana bashi kariya ta kowane bangare duk lokacin da aka gaya mishi wata magana sai Allah ya yarda da kansa cikin alqur'ani mai girma ko ina to nan dai mun ji wannan aya tana tabbatar da mi manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana nuna musu cewa wannan alqur'anin sabkakke ne daga Allah idan ba su yarda ba suna ganin shi ya kirkiro to su ma su yi kokari su kirkiro irin abin da yayi na surorin da yake karanta gora daya ce sai Allah ya ce fa in lam taf'alu
wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin
ubangiji ta Allah ya ce fa in lam taf'alu idan har ba ku iya yin haka ba to ku san ba za ku iya ba an ce ku zo da sura karana guda goma an ce ku zo da daya ma an ce duk gaba daya kun kasa kai babu irin makama da basu yi ba da irin maganganun da ma basu dace da hankali ba ga annabi Muhammad duk dai dan su karyata shi hatta suke ya za ta ce annabi ne mali hadar rasul yakulu at'am wa yashbi al-aswa
ya za ta ce mali hadar rasul yakulu at'am wa yamshi bil aswa
ya zai ce shi manzo ne Allah ya yi kwashi kuma yana cin abinci yana zuwa kasuwa yana sai yana sayarwa a ga wannan magana ta saba wa hankali ya zai ce shi manzo ne kuma ya kula da ta'ama yana cin abinci to shi mala'ika ne ubangiji ya ce ai babu wani halitta da muka yi ta dan adam illa la yakuluna ta'ama wa yashbi aswa illa yana cin babu wani annabi da muka taba aikowa illa yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa kuma da Allah da sallallahu alaihi yakuluna ta'ama ai ba wani gangan jikin da za a ce bai cin abinci kuma ya rayu kaga dan gurma duk Allah ya basu ya musu raddi yakulu bima ta'kulun yana cin abin da kuke ci yana sa abin da kuke sha kuma yace shi annabi ne duk waɗannan abubuwan na kama kame shi yasa sai ga duk lokacin da gaskiya ta bace a mutun sai kama kame ya kama wannan ya saka ya kama haka suke yi tai ubangiji da Allah na tabbatar da manzancin annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa lan tafaru wa lan tafaru idan ba ku iya ba za ku iya ba fattaqun narar lati wa quda hannas wal hijara Allah ya ce ku ji tsoron wutar da ake hura ta ranar alkiyama da mutane da wurwasu ka san makamashin wutar duniya wa in ma ita ce go ko gas ko essence petrol ko kalazir ko ko gawayi daman guntun mutan ne dai to ranan lahira zaka ga abin da ake hura wuta da shi dan adam ne da aljanu da duwal wasu haka ta dutse mai yayi shi dan adam ne zanyon masa don wadansu malamai suna cewa duwatsun ma da za a zamanto makamashin wuta da su saboda mafi yawan duwatsun ne wanda aka sassaka gumaka da su wasu jadan dan adam ji dadin konuwa ne ka san dutse in yayi zafi yafi komai zafi ko dan adam ji dadin konuwa ne tsaf shi yasa za a gama shi dutse dutse in ya sha wuta yayi zafi shi ma kashi bala'i Allah dai ya kare mu to Allah dai ya ce ku ji tsoron wutar da ake hura ta da mutare da kuma duwatsu Allah ya ce kuma wannan wuta ya tarade ta ne domin waɗanda suka kafirce masa ashe wanda imanin da Allah ya gan shi a wuta shi ya kai kashi kiramtunsa ne kawai rahmar Allah yadda take da yalwa wallahi ta ishi dan adam ya samu rahmar Allah ta sa ka samu jin gan Allah ka shiga aljanna amma kaga duk yadda Allah yake da rahama duk da aka sai da aka tura kiyar ka zuwa wuta to wallahi rishin kin jin naka yayi yawa baka astighfari baka tuba zuwa ga Allah baka koma zuwa ga Allah haka kawai kara ya a duniya ka koma gaban Allah subhanahu wataala da tarin laifin da ya kai sai Allah ya kona ka amma yanda Allah ya yalwata rahmar shi ya yalwata mana ababan da in kai su zaka shiga aljanna manzo Allah ya ce aljannan nan fa ta fi kusa daga kowa a cikin ku sama da katarata kamun sa takalmin da ke kafarka wannan abin da ka sarka ya yake rike kafarka ka tafi da takalmin aljanna ta fi kusanci da kai sama da wannan amma kalkamance sai ce wannaru misal zalim wutar ma haka ne dan abu kis zaka yi Allah ya baka aljanna kidan zaka aikata wani abu Allah ya kare mu sai kaga kuma Allah madaukakin sarki ya jefa ka a cikin wuta amma rahamar Allah subhanahu wataala ta yalwace komai a inda duk yanda ka tada zunubi kana tuba sai Allah ya maida wannan tadan zunubi ya zo mi zama lada ne Allah mai rahama ne Allah mai jinka ne Allah ka rahamce mu Allah ka jika mu a nan za mu tsaya insha Allah abinda muka yarda Allah ka ba mu lada kuskuren Allah gafarta mana subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh I don't think it's right.